الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد يورانر لا تلاتكو ومشاء إيقوة رمضان على بأريه إيه تلاتين دا تقص هجرية وما يو منا بخوك شيدا كيكو ga watan shida 2017 miladiya. A wannan majalisi namu na tafsirin alqur'ani mai girma a masallacin al-khulafa'ur rashidun dake nan a kan titin afalla a unguwar Ajeji a garin Lagos kudu maso yammacin Najeriya, muna fassara suratul anfal wanda alhamdulillah wannan shine zaman mu na 11, wanda kuma a cikin zaman ne muka kai darasi na uku, umarnin da aka yi wa musulmai su yi wa Allah da manzansa da'a, kuma aka tsoratar da su akan cewa kar su kuskura su juya wa Allah baya. Mun shiga darasi na hudu wanda yake magana akan amsa kiran Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallama, cikin abinda idan aka bi shi akwai rayuwa ta dindindin. Shine mun fassara aya daya a fasalin aya ta 24 da 5 da 6, mun fassara ta 24, to amma tana bukatar dan kari, dan haka zan fara daga ya ayyuhal ladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul. Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku wanda kuka imani, istajibu lillahi, ku amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala walil rasuli, in yanzu kuma ya kira ku shi ma ku amsa kiran sa, lima yuhyikum, izuwa abinda idan kun bi zai raya ku rayuwa ta har abada. Wa'lamu anna Allaha yahulu baina almar'i wa qalbihi, kuma ku sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine kadai yake iya shiga tsakanin mutum da zuciyarsa, bisa ta abin da shi Allah ya ga dama kuma yake so, in khairan khairan wa in sharran sharra, wa annahu ilayhi tusharun, kuma ku sani cewa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala za a tara ku a tashe ku ranar gobe alkiyama. Kamar yadda muka faɗa, lafazin istajibu bi ma'ana ajibu, ku amsa kiran Allah, kuma fi'li amri ne wa fa'iluhu wal wawu fi mahalli rafin fa'il, istajibu ay antum ayyuhal mu'minuna. To da aka ce lillahi tare da mika wuya kenan, so da al-istijaba za a iya, idan da kalmar al-ijaba ce ta amsawa kawai ita kadai ce, to da ba ta bukatar ta'adiya da lamun, da sai kawai a ce ajibullah, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ajibu da'iyan Allah. To amma da yake akwai ma'anar al-intiyad, tunda in ka amsa to kuma sai ka miƙa wuya akan abinda aka kira ka zuwa gare shi, shi sa aka ce lillahi istajibu lillahi, ku amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala walil rasuli kuma ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. To kiran da Allah yake muku shine abin da yake umarta ku da shi a cikin alqur'ani, kuma Allah ya kira mun mene a cikin alqur'ani kira nake na daban na musamman har a wurare 90 tun daga wajen ya ayyuhal ladina amanu ta suratul baqara har izuwa ƙarshen ya ladina amanu, wanda in ka kasa gaba ɗaya akwai ya ayyuhal ladina amanu su 90 a cikin alqur'ani. Nidaatul rahman, sannan kuma banda wuraren da za a iya fahimtar ma'anar kira a ciki. Haka zalika kiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine umarnin da yake yi mana domin mu bi a cikin sunnarsa mai albarka, wanda ya kuma haɗar da kiran da zai maka idan yana buƙatar ka zo kai masa wani abu a lokacin da yake da rai kenan, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Da yawa daga cikin malaman fiqhu sun fahimci cewa wannan ayar da Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da a karɓawa annabi da a karɓawa ubangiji da annabi sallallahu alaihi wasallama kiran da suka yi, to zahiruhu yufidul wujuh, bi ma'ana duka abin da Allah subhanahu wata'ala ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira ka, to dole ka amsa masa ko me kake. Wannan shi yasa ingantaccen hadisi na wannan da yake cikin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shigo Sa'id ibn al-Mu'alla ko sai ya kira shi sai bai amsa ba, sai dai idan da sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ce masa me yasa nake kiranka kuma baka amsa ba, sai ya rasulullahi ina sallah, sai ya ce kuma bayan gashi Allah subhanahu wa ta'ala ce ya alladhina amanu istajibu lillahi walir rasuli idha da'akum lima yuhyikum, sai ce to bana gaya maka mafi girman sura a cikin alqur'ani ba, ko kafin na fito daga masallacin nan zan sanar da kai sura da tafi kowace girma a cikin alqur'ani. Sai da ya kusa tafiya ya ce ya rasulullahi ka ce zaka gaya min sura da tafi kowace girma a cikin alqur'ani kuma baka faɗa min ba, sai manzo Allah sai ya ce manzo Allah sai ce ita ce suratul fatiha. To a mahallin shahidi anan shine in dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ka to dole ka amsa. Wa alam, ku sani cewa anna Allah yahulu baina al-mar'i wa qalbi, kafin nan idza da'akum lima yuhyikum, wannan idza din asalin ta zarfiyya ce, asalin ta zarfiyya ce wacce take nuna lokaci, amma ba ta da mafhumi, domin shi nassi kana iya fahimtarsa ne ta hanyoyi uku, ko ta hanyar zahirin nassin, misali kawai a ce qul huwallahu ahad wa aqimis salata li dhikri aqimis salata tarafayn nahar, wannan kai tsaye ka gane me Allah yake cewa ba sai an yi tawili ba. Wannan ita ce hanya ta farko ta fahimtar saƙon Ubangiji subhanahu wataala direct a gaya maka, kuma ka fahimta daga asalin wato preview na maganar, kana kallanta zaka gane ina ma ta do ina aka dosa. Hanya ta biyu kuma ana fahimtar magana ta hanyar mafhumi, wanda wannan larabci yana da wannan logic din wanda ba kowane yare ne yake da shi ba. Abin da ake nufi da mafhumi shine in har aka hana ka, in dai har aka umarce ka abu aka matsa maka sai ka yi, to an hana ka yin kishiyarsa, haka ne? Kamar yanzu misali a hankalce in nace ba wanda kada wanda ya zauna a sahun farko in bai zo da hula ba, to wannan ba shine nassin magana ta ba, kuma an fahimce ta a zahirinta ko, to sai kaga wani ya zo da hula sai ya taho sahun farko, sai na ce wanda ya zo da hula ya zauna a sahun farko, ai daga cikin wannan magana ta, to ka san in kuma za a dauko kishiyarta ita kuma tana nufin hukuncin yana daukar kishiyar wancan, ma'ana duk wanda ya zo da hula ya iya zama a sahun farko, an gane? Ki shi kuma mafhumi ya kaso kaso biyu, akwai mafhumul mukhalafa akwai mafhumul muwafaqa. Mafhumul muwafaqa shine abubuwa ne masu darajoji daban-daban. Akwai mai daraja ta ɗaya, akwai mai daraja ta biyu, ta uku, ta hudu, kaddara har zuwa daraja ta biyar. To sai nake so in yabo wa'annan abubuwan. Mai daraja ta biyar ɗin shi ne mafi ƙanƙantar daraja. To amma da na tashi sai na yabe shi. In na yabi wannan mai daraja ta biyar ɗin, ya nuna kenan ba na son mai daraja ta hudu da ta uku da ta biyu? Me yake nunawa? Yau aka yabi ma ta biyar? Fallantana na hudu da na uku da ai bata baki ne ma a ce sai an tsaya an yabi na hudu da na uku. Wannan shi ake kira mafhumul mukhalafa. Kamar misali, ɗauka a hadisi, in ba ku misali, Ubangiji subhanahu wata, manzala sallallahu alaihi wasallam ta hadisin Tirmidhi yake cewa mutane uku ba ruwan Allah da su. Ba zai kalle su ba ranar alkiyama, kuma ba zai tsarkake su ba, kuma zai shigar da su wuta. Na ɗaya al'aku, wanda yake kin yi wa iyayensa biyayya. Na biyu addayyuf, namijin da ba shi da kishi yana kallon iyalinsa a kan ɓanna kuma ya rabu da su, ba zai iya hana su ba, wanda ba shi da kishi. Na uku kuma rajulatun nisa, macen da take kwaikwayon maza, a abinda maza ne kawai suke. To mu ɗauki al'aku, wanda yake wulaƙanta iyayensa. Mutumin da yake wulaƙanta iyayensa Allah ba zai kalle shi ba ranar kiyama. To mutumin kuma da yake dukan iyayensa ba, a amin babu aula kenan ko? Sai ka ce to sai wani ya ce ala gafata malam, to me hukuncin wanda shi ba wulaƙanta sai yake ba dukan su yake? Tabbon sai ka ce Bahaushe ya ce to Allah na tuba, wancan ma ya shiga wuta ballantana, wannan wata ma ta yi tusa bare mai ciki. In ji Bahaushe ai wannan min babu aula ya shiga. To wannan shi ne sai ta mafhumul muwafaqa ko fahawul khitab. Kai tsaye ma ka san ma an ɗauki wannan na ƙasan ne, don na saman ma kai ka san dole sai ya shiga. Mafhumul muwafaqa kenan, an gane ko? Sannan da aka ce wadda yus, sai aka ce wa rajulatin nisa, da macen da take kwaikwayon maza. To ina kuma namijin da yake kwaikwayon mata? Yau mace ma ita mace fa ta kwaikwayi namiji fa kokari take ta yi sama. Shi ko namiji in ya dawo mace fa? Wala ajabun annan nisa'a tarajjalat walakin takhnisur rijali ujabu. Kaga wannan ka ce min babu aula. To ashe kenan ana iya fahimtar hukunci ta sunkuyan nasi ba ta gaban sa ba. Ta ya ce to tunda aka ce kaza to an yi umarni da kishiyarsa. Ko kuma mafhumul muwafaqa kenan. Sannan mafhumul mukhalafa shi kuma malamai sun kasa shi kaso goma ko sha ɗaya ko sha biyu. Shi ne idan aka ce maka ka yi kaza to ana nufin kar ka yi kishiyarsa. Duk wanda ya ce maka tashi to yana nufin kar ka zauna. To shi kuma akwai hanyoyin da ake gane mafhumul mukhalafa. Akwai mafhumul ghaya, akwai mafhumul adad, akwai mafhumu kaza, akwai mafhumu kaza, suna da yawa. To anan da Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi, ya kumun munai istajibu lillahi, ku amsa wa ubangiji, walir rasul, ku amsa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ko yaushe sai ka ce idza da'akum lima yuhyikum, idan ya kira ku zuwa ga abin da zai raya ku. To sai mu ce kenan idan kuma bai kira ku zuwa ga abin da zai raya ku ba sai kun amsa masa ba. Kaga wannan siyakin jumlal ba ta da mafhumul mukhalafa. Tunda fadin sa idza da'akum lima yuhyikum, akwai kiran da Allah da manzo suke yi wanda baya raye zukatan mutane. Akwai duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya kira ka zuwa gare shi. To akwai rayuwa a cikinsa. Ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa awa man kana maitan fa ahyaynahu,
awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nasi kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bikharijin minha.
Allah ya ce awa man kana maitan, yanzu mutumin da a da can yana cikin hali na mutuwa saboda rashin imani, fa ahyaynahu, zai muka raya shi da wahayi kenan. Duk wani wahayi rayuwa ce. shi yasa ma aka kira ta da suna, aka kira wahayin da suna shari'a. Asalin ash-shari'atu a larabci shine mauridul ma, inda raƙuma ake kora su su je su sha ruwa, nan ne ash-shari'a. To an kirayi saƙon wajen Allah da suna ash-shari'a saboda kamar yadda raƙumi ba zai iya rayuwa ba in aka ce kwata kwata babu mauridul ma, dabbobi da bisashe za su iya mutuwa, li'anna al-ma'a bihi al-haya, to haka zalika da babu shari'a ma da zuciya ba za ta rayu ba. An fahimta? To saboda haka a wannan wa'lamu a wannan da Ubangiji subhanahu wata'ala ce idza da'akum lima yuhyikum, idan ya kirawo ku izuwa abinda zai raya ku, to wannan alama ce ta cewa duka wani kira na Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole a bi shi, ba mafhumul mukhalafa. Wannan da yawa daga cikin malamai, ko ince malamai sun yi kokarin fassara gundarin ne ake nufi da lima yuhyikum din, inda allamu huna jarun, lima din nan jarun wa majrur, lam harfu jarrin, ma wato sai a ce ismu mausulun ne mabniin ala sukuni fi mahallil jar, tunda an raka shi a jikin harfu jarrin lima ay lillazi yuhyikum, kuma fi'li mudari'i ne wa fa'iluhu damirun muttasil, gashi nan mabniin ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il, to sai zan to ay lillazi yuhyikum, kuma wal jumlatu lima yuhyikum, kuma sila ce ta wannan ismul mawsul da sai ce to lima yuhyikum ay lima fi hayatikum, kuma ta zama ma ce masdariya, ita ma ta zama masdariya dai za ta zama fi mahalli jarrin, ko ma ayaya ne da wanda suka san nahwu. To abinda ake nufi da lima yuhyikum, Mujahid ibn Jabr Allah ya ji kansa da rahama yace ay idza da'akum للحق ان يكرا كزوا غسكيا دومن الحق هو الذي يحيي القلوب غسكيا ita ce take raye zukata kuma duk abin da Allah yake kira zuwa gare shi gaskiya ne. Qatada ibn Du'amah as-Sadusi yace abinda ake nufi da lima yufikum ay lil qur'ani, in Allah da manzon sa suka kira ku zuwa qur'ani saboda li anna al qur'ana fihi an najatu wat tuqatu wal haya, domin a ciki ne akwai rayuwa, a ciki ne akwai tsira, a ciki ne akwai neman tsari daga wuta. Siddi kuma yace abin da ke nufi da lima yuhyikum ay idza da'akum fil islam fa fil islam ihya'ukum ba'da mautihim bil kufr, su an can sun mutu da kafirci ko kuma kun rayu da musulunci. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum, an rawaito daga Urwatu ibn Zubair kuma yace idan aka kira ku zuwa yaki domin al-harbu allati a'azzakum Allah tabaraka wa ta'ala biha ba'dahu ba'da akudha ba'da adh-dhulli allati fiha hayatukum, yaki da san da ba a yaki kuna cikin kaskanci, ba rayuwar ku kamar kokoyya babu, ce an kashe Sumayya, an kashe Yasir baban Ammar, ana muku barazanar cewa rayuwarku za ta iya tafi salwanta a koyaushe, da kuka fara yaki kuma sai aka fara tunanin a yi sulhu da ku, to kenan yaki ya lamunce muku rayuwa ko? To in Allah da manzansa suka kirawo ku zuwa a fita yaki, to ku yi haƙuri ku je, kar ku ga cewa kamar an matsa muku, a cikin yakin akwai rayuwa a ciki, wanda da yawa mutane su a zahiri sai su ga abu kamar ba su fahimce shi ba, amma da Allah ya ce a yi kisasi sai Allah ya ce walakum fil kisasi, Allah ya ce akwai rayuwa a cikin kisasi. Kisasi shine idan mutum ya kashe a kashe shi, in mutum ya tsinke kunne a tsinke masa kunne, in mutum ya bantar haƙori a balle masa haƙori. To in ana haka, mutum in ya san cewa yana son hancinsa, to ba zai je taɓa wani hancinsa ba, duk wanda yake san rayuwarsa ba zai je ya cuci wani ba. To kaga kenan an tabbatar da rayuwar mutane, an sama mutane sutura da lafiya ta hanyar sanyawa a tafiyar da lafiyar da rayuwar ga duk wanda yake barazanar taɓa rayuwar wani. Kuma babu wani tsari da ya zo da social justice ko absolute justice kamar musulunci. saboda ga baki ɗaya duk inda ka ɗauka tsari na dokokin addinin musulunci akwai adalci a ciki. Kuma ma ta inda za ka fahimci haka shi ne tsari ne wanda baya canjawa. Kuma babu wani zamani da za a zo a ce wannan tsarin bai dace da wannan zamanin ba. Akwai flexibility, muruna, daga gani kai ka san is a divine tsari, Allah ne ya tsara shi ya saukar da shi. Sabanin na yanzu dole ana buƙatar amendment, a sake regime, a duba, a ratifying, a waye-waye, duk gaba ɗaya dai kalmomin ma ga su nan birjik. Kowanne gwargwadon tsarin in constitution ne sai a mai a ratifying, a amending, sannan a zo a sake abin nan. Kuma shi ma wannan amendment din yana buƙatar wani amendment din, kuma dole sai kaga tendencies na waɗanda suka tsara shi. Yanzu akwai mutumin da yake yana da tendencies na gay, ba yadda za a yi yadda cewa a yi banning ɗin same-sex marriage. Zai iya bakin ƙoƙarinsa ya ce a su ma ya kamata a ba su haƙƙinsu. To a ciki dole sai kaga wani background, wani tendencies na wasu mutane wanda daga gani za ka iya gane cewa wannan ga ɓangarensu akwai fasha. Amma tsarin Allah ku da yake shi ya halicce ku, kuma ya san ku, ya san me kuke buƙata, sai ya saukar muku da tsarin. Don haka kada wani new world order ko wani abu ya sa ka yi tunanin cewa wata aya da Allah ya saukar za a iya goge ta. Saboda yanzu abin da ake ta kira zuwa gare shi kenan. Ya kamata mutane, we have to review our understanding to the glorious Quran. Akwai extremism a cikin wani, ana jin kunyar a ce Qur'ani, amma sai a ce a ma'anar ne, ma'anar hanyar da za a bi a fahimci Qur'anin shi ne. Saboda sai suka fito da tsare-tsare iri daban-daban. Na ɗaya sai ake kiran mutane zuwa tarihiyatun nafs, duk abin da aka faɗa sai a ce wannan ai yana relegating mutane to the redundant period. Yanzu kuma we are now living in 21st century. So da ka ya kamata mu rayu a irin tsarin mu a yanzu. An yanke hannu a lokacin manzo Allah yace a lokacin ba kurkuku. Kuma tsarin a lokacin mutane ne ƴan ƙauye, kuma a lokacin ba kayayyakin zamani da sauransu. Yanzu ma in za a yanke hannun ma to sai an sa anesthesia, sai an yi waye, to kaza da kaza, sai ta wannan tsari ne, wannan is outdated. Saboda haka it has to be excommunicated in the society. A cire shi, a fitar da shi, a dakatar da shi, yanzu a tsaya a kalli sabon tsari. Jihadi fa a ce wannan ai akwai nau'i na tsanani a ciki. Dole akwai peaceful coexistence, akwai waye. Inda za a tsaya a yi nazarin musulunci sai a ga maganar tarihiyatun nas, Qur'ani ya zo da tsarinsa, shari'a ta zo da komai, duk abin da yake buƙata a yi dabdansa da tarihi an yi. Sannan kuma suna kira izuwa ga ɗora mutane akan wato new methodologies, sababbin hanyoyi na nazari da kuma na ƙadi. Haka suna ganin hatta maganganun Allah ma dole ne a ɗauko su, a haska su a mizani da ma'auni na jinjinawa, critical analysis, a duba a gani. Shekarun baya 2010 ƙarshen 2011 November aka yi wani conference a University of London akan sake duba izuwa tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wato da ma'auni na zamani. Jami'ar Ankara a Turkiya ita ma a shekarun baya ta yi kira izuwa wato wani mu'tamar conference akan kallon hadisan manzo Allah sama da maganganunsa tare da ba su fassara ta zamani da ta dace da zamani. So kuma wannan shine abin da mutane suke ta ɗauka, ya kamata a ce bai kamata a koma zuwa tafsirin Salaf ba. An kace Ibn Hajar ya ce waye wani Ibn Hajar? Ibn Hajar din da ya mutu shekara ta 856. Ka ba mu ra'ayi na yau, lokacin Ibn Hajar ba computer, ba internet, ba waye, duka babu. Amma kuma ya zo da abin da har yanzu computer ba ta gama ɗauke abin da ya zo da shi ba. Ko ba haka ba ne? Wadda haka wannan mu fassara ba ta yi mana zafi a zuci ba. Iza da akum lima yi fiyikum jihadi fi sabilillah. Amma a wani yanayi bisa tsari da ƙa'ida,
wanda in aka bi tsarin aka bi dokar aka bi tsarin musuluncin hatta wanda ba musulmi ba sai ya fi jin daɗi tunda haka nan ba a yadda ka je ka afkawa mutane ka kashe su ka ci dukiyarsu ba in dai ana zaman lafiya zaka iya samun damar da zaka iya bautawa Allah kai addinin ka ba mai tsangwama ka wanda ya zabi zai shiga wuta in ka nuna masa hanya ya kizi kuma tsarin ba a hannunka yake ba to kyale shi fa yadhhab ila al-jahim da ana sauka lafiya sai ka ce mai a sauka lafiya ba za ta yi ba idza da'akum lima yuhyikum ya kuri na da ni ku da fada ya kamata mu ci gaba da karatu wato abin ne da ciwo wallahi akan wannan yan al-fahmul jadid lin-nas na game da wani bawan Allah mun zauna da shi tsawon awa uku muna tattaunawa akan wannan matsala kuma babban mutum ne yanzu associate professor wanda duniyar ilimi ta san shi akan shi yana ganin cewa ba za a lazimta mutane da fahimtar magabata ba dan haka babu wani abu wanda yake tsarkakakke sai iya matanin Qur'anin amma fahimtar sa ba kowa yana da yanci kuma abin takeici da yawa daga cikin department of Islamic studies din yawanci ban ce duka ba ba kuma kowa ba a ko ina din yawancin su abin da suka fi damuwa da shi kenan methodology din kuma sai abin da yazo mana daga turawan yamma man ba ka zaka ga professor Islamic studies amma ba zai iya karanta maka ayat Qur'ani ba fa in bagat ihdahuma ya ce fa in bagat ihdahuma ala kuma professor a islamic studies to ni mai islamic din ne ba qur'ani da sunna ba kaga professor islamic studies amma ba zai iya karanta maka ina ruwansa da wani fatahul bari ko wani min hadis musul ko kuka san shi shi dai kawai yan takaddu dai na turanci yana iya kuma amma in ka zo phd shi zai duba ka ko ita za ta duba ka wallahi mun je conference a abuja abin ya ba mu takeici associate professor at Islamic Studies and now professor proudly professor very unfortunate wallahi wai an zo presentation ayar alqur'ani ta gagara karan duk inda aka zo kan aya sai kaga ana jiki rawa hankali ya tashi saboda a wurin ba za a ga bata aya mai shiru ban muka amma alhamdulillah ana samun canje-canje matasa suna yin karatu ana fita waje ayi karatu shi sa ya ku masu hali ku sauƙaƙe wa matasa hanyoyin karatu ku tura su su je Sudan su je Niger su je Masar su je Saudi Arabia dan kuɗi kadan zaka kashe idan ma kana kyashin ba zaka iya tabawa a cikin dukiyarka ba to akwai dukiyar Allah a wajenka kire ka bar a cikin dukiyar Allah tura mutum ɗaya biyu mutum ɗaya biyu uku wallahi sai al'umma dubu nawa su rayu da su kuma ko harafi ɗaya suka karanta Allah zai baka lada wanda kuma Allah ya ba su karatun suka yi a nan wani ɗan kuɗi kaɗan za ka kashe masa ya je ya yi masa shekara ɗaya ya dawo wani ya je ya yi PhD shekara biyu ya dawo zai samu sanadi na rayuwa zai je wani environment tunda yanzu ka je ka ɗau mutum ya karanta PhD a Islamic Studies ko a Arabic ko Islamic civilization ko Islamic banking and finance kai kuma a menene ka tura shi inda zai iya garin tarbiya ta musulunci zai iya zuwa wurin yayi tasiri tunda na tabbatar da irin waɗannan masu jabin ilimin addinin da ake cewa wanda watakila aya ma ba sa iya karantawa suka tabbatar da cewa akwai junior staff wanda in sun zai iya gyara musu to akalla za su iya kawo masa abin da suka san na gaske ne su ce yi mana mu in ya so yayi musu ma ya ba su su je su in yaso za a yi daidai kenan amma ka ba mutum tafsiri gaba ɗaya shi to ina ruwansa da su wani mujahid ibn jabar su wani ikrima su wani qatada ai wannan ta bakin mahaukaci ake nan ai an ba ta sallahu aka ce to ki siyo kaza kin gane ta ce ku kuka sani ni dai ku ban kuɗin to ya zama wajibi masu kuɗin mu ku tashi tsaye ku sa kishi a cikin zuciyarku wallahi tallahi ba za ka shiga aljanna kana zaune ba lan tanalul jirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun in dai aljanna kake so to sai ka bayar da abin da kake so kuma kai a matsayinka na dalibi kakka jira sai an dau nauyinka in nauyin ya zo an dauka to in ba a dauka ba in kana da gona ma sai yadda ita kaje kayo karatun kaji a zuciyarka kana so ka kawo gyara sai Allah ya kawo ya sa a gyara din. Yanzu gashi nan matasan dalibai da suka je suka yi karatun, wasu a Sudan, wasu a Niger, wasu a Masar, wasu a Uganda, wasu a ina ne, Allah ya sa suka dan samu karatun mai quality, wasu a Saudi Arabia. Yanzu ka je jami'o'i ana daddaukar su kar aiki, sai ka je ka tarar da daktoci ka same su duka gaba ɗaya wanda kai shekara 40. Yanzu an fara samun associate professors da ƙasa da shekara 40 kuma a ɓangaren addinin musulunci. Yayin da a da kuma za ka zo ga kamar wasu mutane suke da monopoly na komai a wurin, ba wanda ya isa ya matsu, amma yanzu alhamdulillahi yau da gobe, yau da gobe, yau da gobe mustaqbal din ya fara dawowa. Ka zo ka samu matashi yana turanci kamar me, yana larabci kamar me, ka kasa gane ma wanne yafi iyawa, kuma yana da qualification din. Kanda duk inda ka taba shi ko ina yana nan. To in an yi hakan, Allah ya da za a fara shigo da abubuwa, sai kaga mutum ya in ka dauka ka ce to ni thesis ina da larabci, zan sai a ce akwai doctor wani, akwai professor wani, in ka ce da turanci akwai professor wani, wanda in nassin kake so a fassara maka da turanci ma duk abin da ka kawo na jarhu wa ta'din, na qawaidul fiqhiyya, na qawaninul fiqhiyya, na dawabitul fiqhiyya, na al ashba wa nazair, na al furu', na ko menene sun sani, kuma take za su iya maka muqarana tsakanin wannan da wancan. Allah ya sa mu dace. Wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi, sani cewa Allah yana shiga tsakanin zuciyar mutum da bawansa. Anan malamai sun yi tafsiri da yawa akan ma'anar yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi. Jiya mun faɗi ɗaya daga cikin tafsiran cewa abinda ake nufi da yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi shine tafsirin siddi, shine wato Ubangiji yakan shiga tsakanin zuciyar bawa da tsakanin bawa da zuciyarsa, in mumini ne ya hana shi kafircewa, in kafiri ne kuma ya hana shi imani. Qatadata ibn Du'amah as-Sadusi yace abinda ake nufi shine zuciyarka ba a jikinka take ba, to Allah ya fi ka kusanci da ita, sai ka kafa hujja da faɗin Allah subhanahu wata'ala, wa nahnu aqrabu ilayhi. Allah ya ce mun fi ka kusa shi bawa, mun fi shi kusa da wannan jijiyar jannaye ta jikinsa, wacce ita ce in aka yanke ta to mutum ya mutu kenan. To abinda ake nufi a nan shi ne kana taƙamar cewa kana da zuciya, to amma a wajen Allah take, don haka duk inda shari'a take kusa da kai sai Allah ya ga dama ka shiri. Shi yasa hadisi ya tabbata a cikin musnad al-Imam Ahmad da sunan al-Tirmidhi da mustadrak na Imam al-Hakim bi sanadin sahih da musnad na Abu Ya'la al-Musili ta hanyar Anas dan Malik, Allah ya kare yadda a gare shi, yace wata rana muka ce ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kana yawan karanta wata addu'a, kana cewa Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik, Allah ya mai jujjuya zukata, ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Kai fa manzon Allah kace wannan. Fa qulna ya Rasulullah, yace ya manzon Allah, amanna bika wa saddaqnaka, ya Rasulullah mu dai tunda Allah ya aiko ka min imani da kai, kuma mun yadda cewa kai annabin Allah ne, wa hal takhafu alaina, ko kana jin tsoron za mu iya canjawa ne? Sai manzo Allah sun ce na'am, ba ni da tabbas din cewa za ku tsaya a haka. Saboda me yace innal quluba, domin duka zukata baina isbi'ain min asabi'ir rahman min asabi'illahi ta'ala, suna tsakanin yatsu biyu ne cikin yatsun Ubangiji madaukakin sarki, yuqallibuhuma, Allah ne yake juya su yadda ya ga dama. In ya juya su bangaren imani, to imani za a yi, in ya juya su bangaren kafirci, to kafirci za a yi. To don haka waye kamata a roƙa dan ya tabbatar da zuciyar? Shi yasa manzala ya ce sabbit qalbi ala dinik, Allah ka bar zuciyata akan addini. Ma'ana ko an tashi juyawar ni tawa ya zanto dai tana kallon bangaren ina? Addini. Haka zalika wannan hadisin an rawaito shi ta hanyar Bilal ibn Abi Rabah, Allah ya kare yadda a gare shi, kamar yadda yake a cikin musnad na Imam Ahmad da as-Sunan al-Kubra na Imam an-Nasa'i da kuma sunan na al-Imam Ibn Majah. Daga Bilal Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da yawa yana cewa ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik manzo Allah da yawa yana maimaita wannan haka zalika wannan hadisin dai an sake rawaito shi ta hanyar An-Nawwas ibn Sam'an al-Kilabi Allah ya kare yadda a gare shi kamar yadda yake cikin Musnad al-Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Nawwas ibn Sa'ad ce naji manzo Allah subhanahu wa ta'ala ma min qalbin illa wa huwa bayna asbi'ain min asabi'ir rahman duk wata zuciya da ka sani tana tsakanin yatsu biyu cikin yatsun ubangiji rabbil alamin idza sha'a an yuqimahu aqamahu in Allah ya ga dama ya bar zuciyarka ta tsaya tsayin daka akan addini sai ya batta wa idza sha'a an yuzighahu azaghahu in Allah ya ga dama ya karkatar da zuciyarka sai ya karkatar da ita wa kana yaqulu yace shi yasa manzon Allah yake yawan cewa ya muqallibal qulubi thabbit qal qulubana ala dini Allah ya mai jijjiwa zukata ka tabbatar da zukatan mu akan addinin ka sallallahu alaihi wa sallam haka zalika yazo a cikin hadisin ummuna Aisha Allah ya kare yadda a gare ta kamar da yake cikin musnad al-Imam Ahmad da sunan at-Tirmidhi bi isnadin hasan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inji ummuna Aisha take cewa da'awatun kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u biha akwai wasu addu'o'i da kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi wannan ita ce ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dini sai ta ce sai muka ce ya rasul qultu sai nace ya rasulullah innaka tukthiru an tad'u bi hadha ad-du'a kullun ya rasulullah kana roƙon Allah ya tabbatar da zuciyarka fa qala sai ce inna qalbal adami bayna isbi'aini min asabi'illah fa idha sha'a azaghahu wa idha sha'a abhamahu saboda haka wannan addu'a ɗin uwa tana da matukar muhimmanci kuma ba wani wanda ya taba jin cewa imaninsa zai kai shi wallahi sai Allah ya kace masa imani ba ka tabbas kawai sai dai ka roki Allah ya tabbatar da kai ku fa duba ku gani waɗanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su tsira ba akwai jewa mutanen da sun zo sun gan shi a ƙarshen rayuwarsa sun mai imani da shi da sun dore akan imani zaka iya kiran su sahabbai amma ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wasu kace to sun fasa addini duk wata kabila da ta musulunta cikin kabilun gefen Madina sai da suka fasa sai ƴan tsirari sai kuma ƴan musulman da ake da su na da waɗanda aka taho da su daga baka waɗannan ba abin da ya jijjiga su amma duka kabilun da suka shigo musulunci daga baya ƙarshe ƙarshe duk yawancin su sai suka koma shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace dakhala an-nasu fi dinillahi afwaja mutane fa sun shigo cikin addinin Allah da yawa kungiya kungiya yace wa sayakhrujuna minhu afwaja kuma haka su dinga fita haka ku aka dinga fita din wasun su sun ga manzon Allah ma ya gan su a lokacin to amma duk wanda ya ridda sunan sahabi ya fada daga kansa sune wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar alkiyama zai zo tafkin alkausara zai gano su sun taho sai ga kuma an sa bulala ana zabga musu ana kore su an musu kwalele sai manzo Allah ce ay rabbi usayhabi usay su ma sahabbaina ne manzo ubangiji sai ce masa la tadri ma za ahdathu ba'dak bayan kare su baka san me suka yi ba sai manzo Allah ya dinga cewa suhuqan suhuqan to wannan ita ce ɗan shi'a suke tawili suke tafiya na abokan ne da Umar da waye da waye saboda tsabagen sharri da rashin imani to saboda haka kada ka ji cewa wai kai musulmi ne mumini ne ahli sunna ne dole ne sai an baka akan wannan tafarki wallahi sai ka roki ubangiji ka saba da shi ka maraire shi Allahumma ya musabbit alqulub thabbit qalbi ala dini ga hadisin Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kare da akai shi a cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allah ina roƙonka shiriya saboda kai kake bayar da ita Allah ina roƙonka taqawa Allah ina roƙonka wato kamewa saboda yau in Allah ya jarrabe ka da talauci kuma baka da kamewa ka shiga uku ka lalace amma Allah ya baka kamewa sai ka ganka talaka amma kowa yana mutunta ka yana ganin cimarka ba wanda zaka je ka tallata wa talaucin ka domin yayi maka abin da Allah bai maka ba sannan kuma duk da haka wal ghina ina neman Allah ka bani wadata domin akwai rashin kamewar da dole sai take sawa mutum matarsa ta haihu gashi tana asibiti ba lafiya an ce lalle za a ƙara mata jini sai an yi allura ta kaza hankalinsa tun yana tunani har ma zai fara tunanin ko ya je wajen wani ko ya je wajen wani amma in Allah ya soka da alheri sai ya sa ma gaba ɗaya in dai buƙata ta wajibi ce to baka buƙatar sai ka je wajen kowa ko sai Imamu Shafi'i da suke taƙama da abin da Allah ya rami su Allah bai buƙatar da su zuwa wancan mugun talaucin ba yana cewa umtiri lu'lu an sama'a sarandib wa fi bi abar tukururu tibra ana in ishtu lastu u'damu khubzan wa idha mittu lastu u'damu qadara himmati himmatul muluku muluki wa nafsi nafsu hurrin tara almadhallata kufra ana ma in qani'tu bil aishi yawman falimadha azuru zaidan wa amra yaje ne in dai zan samu abin da zan ci yau to dan me zan je wajen Zaidu da Amr in ce su taimaka to in ko baka samu abin da zaka ci yau din ba yunwa ba ta da hankali ba ruwanta da cewa wannan malami ne wannan kaza ne ai ruwa ina alkhuzu alju'u yutradu bir raghith alyabisi fa alama tukthiru law'ati wa wasawisi amma aka ce ka shiga cikin bala'in talauci to a nan ne zaka ga kiyayya ta ba gaira ba dani fasahatu sahban wa khattu ibn muqlat wa hikmatu luqman wa iffatu maryam إذا اجتمعت في المرء والمرء مفلس ونودي عليه لا يباء بالدرهم دغا اتي فصاحه صحبان اتي كاينه صحبان ابن وائل وندا يفي كوا ايه خطبه ده وازي ده ايه مغانا شينه وندا يفاره تشوا اما بعد لقد علم الحي اليمانون انني اذا قلت اما بعد اني خطيبها شينه اكا فاره جين ياتي اما بعد صبر اباجن فصاحه تو يو اتي كاينه صحبان ابن وائل وخط ابن مقلت اتي كاينه ابن مقلت وند ان يزان ربوتو يي ربوتو كما كته ده حرفان كو سته نا ام saboda kyan rubutun وحكمه لقمان اتي يو كاينه لقمان الحكيم ولقد اتينا لقمان الحكمه اتي كاينه duk kaine ukun nan وعفته مريم اتي يو كاينه كامي وكتا كاي تانا نا مريم با حدو بكينن yace to idan tama'at fil mar'i wal mar'u muflisun inda za su hadu akan ka wayannan abubuwan guda uku kuma a ce an jarrabe ka da talauci wanudi alaihi azo a kada ma kararrawa la yaba'u bi dirhamin ko sisi ba za a siye ka ba to ta me za a yi da kai talaka kawai asibiti ma sai ka je ka ga treatment ma ba lalle ai maka ba ga ma maganin ga komai amma indai kana zindiki talaka inji mai waka ba lalle ne a baka tashi ma a cikin jama'a ma a karbe ka ma sai ya gagara ba haka bane ka tashi ka faɗi gaskiya ma a ce ƙarya yake yau ce innal faqira a innal ghaniya wa in takallama bil khata qalu asabta wa saddaqu ma qala wa idhal faqiru asaba qalu kulluhum akhta'ta ya hadha wa qulta dalala haka suke yi to dan haka dole ka roki Allah ya wadata ka shi ne kudi mai wadata wa in takallama bil khata ko kuskure yayi kalu sadaqta sai a ce ai gaskiya ne asabta wa saddaqu ma qala wa idhal faqiru asaba qalu kulluhum akhta'ta ya hadha amma shi ko talaka in yayi daidai ma qalu kulluhum ya ga gaba da an ce akhta'ta ya hadha wa qulta dalala ba daidai bane sake dubawa kuma an aka gano daidai din ne ba za a ce maka komai ba yamshi alfaqir wa kullu shay'in diddahu wan nas tughliqu dunahu abwabaha talaka yana tafiya kai kusan komai tsanarsa yake mutane suna kulle masa kofa wa tarahum mabudan wa laysa bimudnibin wa yara aladawata la yara asbabaha ka ganshi ana kin sa kuma ba laifiye ba ya dinga ganin gaba karara bai san me ya janyo ta ba a gidan ku ma sai ai biki a gidan ku ba a gaya ba wace ya hakuri shi wannan ku dan bashi dan buhun shinkafa zai manta kafin ma a zo kanka an sai yadda za a yi maganin ka hatta al-kilabu idhara at rajul al-ghina آوت إليه وحركت أذنابها وإذا رأت يوما فقيرا عابرا نبحت عليه وكشرت أنيابها يتي حكر نكا إنسكا كما تمي أم ودعتا آوت إليه سيكا سيني إنديك وحركت أذنابها سنكا نجيلا كما هكذا وإذا رأت يوما فقيرا عابرا أما أنقتلك يا جبتا كرنكا ما نبحت عليه وكشرت أنيابها إنك ذكرينا هوشي تتلك نيزوجة أغاني shi yasa bakin talauci ba a san sa shi aka ce Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa kai ban taba ganin addu'ar da ta hada duniya da lahira irin wannan Allahumma inni as'aluka al-huda kaga ba kai ba bata wa tuqa ba kai ba wuta wal afafa ba kai ba wulakanci wal ghina ba kai ba talauci kuma hadisi ingantacce Bukhari da Muslim ma'alli shayid dai anan shine manzon Allah yana neman takawa yana neman me shiriya saboda zuciyar wa'lamu anna allaha yahulu bayna almar'i wa qalbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai amince kawai ya tafi sakaka saboda ya san aljanna sai mako masa to annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma ya tabbata a cikin sahihu muslim daga ummina aisha Allah ya kare da a gare ta ce na nemi manzon Allah cikin dare ban ji shi ba sai zuciya ta taraya mun ko ya tafi wajen wata daga cikin matansa ne ta sako tana neman inda za ta taka ta fita dan ta je ta ga ina ya shiga kawai ta ce sai naji hannuna akan cinyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakar dare yayi sujada yana kuka yana cewa Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik وبك منك لا أخفي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك تكن دري فأنا بجي أنا هتا ماشي أنا سلا ينا اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك الله نار وان كتريني لقد فشن كتهنير يدك ني يدك نجيسو بإتا نجيسو كتريني كهنا نفشنك تميسا الله زي فشيدك إنزو تيك تلالا تي to shine kake neman kalma ya bari zuciyar ta lalace bare a fushin da kai wa bi mu'afatika min 'uqubatika Allah ina so ka yaye min ka min afuwa ka warkar da ni ka bani lafiya kar kai min 'uquba wa a'udhu bika minka kuma Allah ina neman tsarin ka daga kai saboda kar rayuwa mutun azaba Allah kar ka azabtar da ni la usi sana'an alayk Allah ba zan iya kididdige yabo da jinjina da kirari gare ka ba anta kai Allah kai ne Allah kama asnaita ala nasika kamar yadda kai wa kanka kirari to saboda sanin muhimmancin cewa Allah shine yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun kuma ku sani cewa zuwa gare shi kuke komawa bayan manzo Allah sama ya rasu kamar da Imam Malik ya rawaito a cikin muwatta yana Abubakar yana cikin mutanen da suka firgita saboda ganin mutanen da ajiya tare da su muke yau kuma sun canja hanya su ne muka sa yanzu zamu je mu yake su da takobi to wai shi ba gani yake mu a'a abin da yake tsoro kada kuma matsalar su ta fado cikin mu shi yasa Imam Malik ya rawaito ta hanyar Abu Abdullah As-Sunadihi Allah ya kare yadda a gare shi wanda shi tabi'i ne amma duk duniya ba wanda in ya mutu saboda da dama ba za a ce mai yayi laifi ba irin domin ya taho ya zo waje ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta akan hanyar sa saura kwana biyar ya iso Madina manzo Allah ya rasu saka bai taba ganin manzo Allah tsiransa da sahabbantaka kwana biyar to yace da nazo Madina nayi sallah a bayan Abu Bakar sallan magriba ila ita ya fara riska yace sai naji ya karanta Fatiha da sura cikin surori al-mufassal masu dan matsakaicin tsaho a raka'a ta 1 da ta 2 to tunda raka'a ta 3 a zuci ake yi yace sai na dinga matsawa kusa da shi in kasa kunne in ji me ake karantawa a raka'a ta 3 yace sai na ji ya karanta Fatiha a raka'a ta 3 yace kuma sai na ji yana karanta Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Ibn Abdul Barr da sauran malamai shurahul muwatta suka ce abinda Isa sai na Abubakar yake karanta wannan ayar ba wai ana nuna cewa a raka'a ta 3 ta magriba zaka karanta Fatiha da sura ba ana cikin wani yanayi ne fa wanda ba zai yi wa daya da addu'a ba ko ana sallah to da haka tunda sallah ana iya karatun qur'ani shi yasa ya gama fatihan ma dan karka je kafin ka idan da sallah wani abin ya faru sai yake addu'a ar-rasikhuna fil ilm wanda sunan suke cewa rabbana ya ubangijin ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سنة يا الله كرك كركتر زكاتنا بعد إذ هديتنا باين الله كاشري وهب لنا من لدنك رحمة الله كبام رحمة داد وجنك إنك أنت الوهاب دنكيني من بايروة wannan shine ma'anar wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi Allah shike tsakanin bawa da zuciyarsa sai abinda Allah ya ga dama sannan zuciyar za ta yi wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annakum ilayhi tusharun wattaqu fitnatan نعم
وَلَهُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
الله يتي واتقوا فتنة كما كجزءوا رم فتنة كجزء فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ومن إتا فتنة أنت تاشي سوكا باوي وإن دسك جنيوتك إيتا تيشافا ذاتا قم كواني أور إن يسعون أنجي وجن الله آتان تنشي تدعك ياكو إن دباك دليتي kar ku bar masu laifi su janyo muku bala'i aqallu shay ku sha azabar duniya in ma za ku tsira a lahira to inda yadda za a in kun hanu to ku hana wasun ku kuma wa alamu ku muku sani anna allaha shadidul iqab lalle allah subhanahu wataala wato mai tsananin uquba ne nan da allah ya ce fitnatan wattaqu fitnatan fitnatan shine maf'ulun bihi ko ku guji fitna to al-iftitan ko al-fitna shine al-ikhtibar jarraba abu wanda asalinsa shine a saka gwal a cikin wuta a kona shi domin a tace dattinsa gaba ɗaya domin ya kyau shine fitna asalinsa to amma an are shi ana fadarsa a wato duka jarrabawar da Allah zai iya wa mutum daga nan kuma sai sunan yayi rinjaye akan abin da zai iya janyowa mutum ya shiga wuta kamar shirka da wanansa to ana abinda malamai suka ce wattaqu fitnatan ay ikhtibaran wa mihnatan kaman da ibn kasir ya faɗa jarrabawa da bala'i to idan jarrabawa da bala'i suka tashi sauka suna shafar kowa da kowa wannan ayar al-imam ahmad ibn hanbal Allah ya ji ansa da rahama kaman da ke cikin musnad ya rawaito ta hanyar az-zubair ibn al-awwam hawari rasul sallallahu alaihi wasallam wanda aka kashe shi a yakin jamal yakin jamal ya faru bayan an kashe sayyidina usman an kashe sayyidina usman a 18 ga watan zulhijja a daidai lokacin da yawa daga cikin musulmai suna haji tsageru marasa mutunci suka zo suka kashe shi aka yi wa sayyidina ali mubaya'a az-zubair ibn al-awwam da talha ibn ubaydillah biyu daga cikin al-asharatul mubashirin bil janna suka nemi izinin khalifa sayyidina ali suka tafi umara daga nan suka riskina na Aisha da sauran mata a nan sama a lokacin sun tafi haji su ba su yi haji ba sai suka nemi izinin su je umra suka isar da sakon kashe sayyidina Usman da aka yi da kuma anyo sayyidina Ali mubaya'a to suka haɗu da Sayyid ibn Munya da sauran wasu gaggan sahabbai akan cewa to me sayyidina Ali ne game da kisan sayyidina Usman aka sai tukunna bai dau mataki ba ina waɗanda suka kashe sayyidina Usman din suna nan sun baibaye sayyidina Ali kuma wannan shine abin da ya faru amma ba sai na alni janyo su ba da suka zo suka yi abin da suka yi kwana 40 suka kewaye Madina suka yi duka bannar da suka yi suka cutar da musulmai suka kashe shi zulman wa udwanan to kuma su ne suka fara fitowa suna kuwa cewa sai sayyidina Ali kuma koda ba su faɗa ba duk duniya ta san ba wanne cancanta sai sayyidina Ali kun ga jarabawa kenan to shi kuma sayyidina Ali mutum ne mai hankali da basira da nutsuwa kuma sahabin manzo Allah sa kuma sirkin manzo Allah sallallahu alaihi wanda in kana maganar falala yana da abin da duka sahabbai ba mai shi Muhammadu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shine rasulullahi abdi yace shine ba shi dan uwan mahaifina ne wato shine sirkina manzo Allah sama sirkina ne wa hamzatu sayyidish shuhada'i ammi ga hamza shine shugaban shahidai shi kuma shine bawa na wa ja'far nillazi yumsi wa yudhi yatiru ma'a almala'ikati ibn ammi ga ja'far wanda kullun da yamma da safa tare da mala'iku suna can suna tashi yace shi kuma babata ce ta haife shi yace sannan wa bintu muhammadin sakani wa zawji yar manzon Allah ita ce a gidana a matsayin matata ita ce take zuwa ta yi kokarin neman ta sa min nutsuwa da kwanciyar hankali don ta samu aljanna a wajen ubangiji sannan yace kuma ga Hassan da Usaini jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi ahmadin waladaya minha ni na haife su wanda kuma su annabi yake alfahari da su a matsayin jikokin sa fa ayi fatan lahu sahamun ka sahmi wani mutum ne yake da matsayi irin nawa kaga babu Allah ya kare yadda a gare shi da sauran sabon manzo Allah sama gaba daya ba zai ce to kutun da kuka ce na Usman kawai Hausa da kisa ba tukunna sai an ga yadda al'amura suka kankama sannan sai a tantance to kai tsaye saboda in ka ji yadda aka yi sai na Usman kisan gilla ba ka iya control din kanka ba suna na Aisha suka ce to ko tunda sayyidina Ali bai dau mataki ba su yanzu za su dau mataki ba za su koma Madina ba sai sun ga bayan duk wanda ya kashe sayyidina Usman ina za a tafi aka ce to a tafi Sham ta idan muka tafi Sham ai akwai Muawiya a wurin shi ma kuma Nu'man ibn Bashir Na'ilatu bintul Farasi ta mata sayyidina Usman ta hada masa ɗan yatsunta da aka yanke da kuma rigar sayyidina Usman ta kuɗe da jinin da aka kashe shi an kai an rataye ta a masallacin Sham sama da mutum 50,000 sun fito su ma sun ce wallahi ko su ko wanda suka kashe sayyidina Usman to tun daga nan sai fitina ta faru fitina shine mutane sun dau hukunci a hannunsu kuma ga amirul mu'minina to saboda haka sai suka yi to mutaho Madina suka ce in muka tafi Madina za a yi kare jini birjini domin a cikin Madina akwai kwamandojin waɗanda suka jagoranci kan sayyidina Usman din kuma sun fake da sayyidina Aliyu ba a san ko me zai faru ba suka ce to mu je Basra ai a Basra anan ne ma iyayen fitina suke to sai suka tafi Basra akan hanya suka yada zango dab da Basra suka aika Usman ibn Talha cewa ga su sun zo shine gwamna a garin yace to gaskiya bazan ba ku izinin ku shigo da niyyar ku yi fada da wanda suka kashe Usman ba ba wai da yana goyen baya ba yace amma amanar gari ce a hannuna kar abin ya shafi wanda bai ba sai na samu sako daga wajen amirul mu'minin Ali ya aika wa sayyidina Aliyu Allah ya kare yadda a gare shi da ya ji labari to kafin labari isa zuwa sayyidina Ali su kuma tsagerin suna cike da suka ce to ai ko ba za su bari har sako ya zo sayyidina Ali ba tunda su aka biyo bari su fito sai aka yi arangama tsakanin tawagar tsagerun da tawagar su Zubair ibn al-Awwam ai ko kafin ka ce me wannan an yi katakata da tsagerun nan jini ya zuba to sai wasu daga cikin ƴan uwansu wanda su ba su aka shena Usman din amma sai kishi ya kama su dan me za a kashe musu ƴan uwa sai mutanen Basara suka fito sai fada ya barke tsakanin mutanen Basara da tawagar su Nana Aisha Allah ya kare yadda a gare su to labari sai isa wajen sayyidina Ali Allah ya kare yadda a gare shi yana ganin haka yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shaydan ya ci nasara a kanmu tunda aka zara takobin nan gobe a sake mai da ita ba da haka ba shiri ya dauko runduna ta sojoji da dakaru dan yazo ya kwantar da tarzoma ya bar Tammam ibn Abbas ibn al-Abbas a matsayin khalifan sa a Madina ya taho Allah ya sa ya turo su al-Miqdad ibn al-Aswad suka zauna suka tattauna da su tawagar su Zubair ibn al-Awwam aka tattauna har aka cimma matsayi cewa eh lalle ra'ayin sayyidina Ali shine ra'ayin da ya kamata a bi akan cewa a tsakaita wuta kar ma ayi wani abu tukunna a bari gwamnatin ta dau seti sannan sai abu wanda suka kai sayyidina Usman a tare ayi musu hukunci to su kuma wanda suka kai sayyidina Usman suka ce to sai suka hadu suka yi mitin cikin dare su al-Ashkar an-Nakhi su Abdullah ibn Sabah da sauransu suka ce to kuma sun biyo sayyidina Ali ne fa suka ce to kuma in fa aka yi wannan sulhun mu kuma karshe al'amari zai juye da mujiya kan mu bari ai sulhun nan yayi kamata ai kawai mu rabu mu tura dakaru can mu tura cikin dare a farwa wa'annan sai wa'annan su tuhumu wa'ancan da warwar alƙawari tunda ana jira gobe a rubuta takarda wa'annan ma haka kamar da Ibn Kathir ya ka a cikin al-Bidayah wa an-Nihaya kan ka ce me wannan an farwa su Zubair suka ce ah ya sayyidina Ali zai mana haka an farwa sayyidina Ali ya su Zubair za su yi mana haka sai fada a wannan fada aka shi Az-Zubair ibn al-Awwam a wannan fada aka shi Talha ibn Ubaydillah wanda an yi gaba da gaba tsakanin Talha da Ammar ibn Yasir wanda a da tare suke tsaye suke kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau kuma sai ga Ammar ya zara takobi Talha ma ya zara takobi yana cewa yanzu kashe ni zaka yi aba Muhammad yana a'a ya aba ya kazan bazan iya kashe ka ba ko da aka kawo sayyidina Aliyu aka kawo masa kan Zubairu aka ce an kashe shi fashewa ya da kuka shi wanda ya kashe Zubairu yace kar ku bar shi ya ƙara so nan kuma ku ce masa wuta zai shiga gashi kuma yana da awo yana tare da sayyidina Aliyu Aliyu yace dan naji manzo Allah subhanahu yace bashir qatil ibn safiyyah bin nar wanda ya kashe dan gidan Safiya shine Zubair ibn al-Awwam wuta zai shiga da ya ga takobin Talha ibn Ubaydillah ya fashe da kuka yace kai tuna dama ba a haife ni ba kwata kwata dama ni an manta da ni tintini ina a sanin irin wannan rana da ya ga takobin ya taba takobin yace kai da yawa wannan takobin Talha ya zare shi annabi yana farin ciki saboda ya san za a yaye masa damuwa wanda Talha shine ya tsaya ranar Uhud ana harbin manzon Allah sama amma ya sa hannunsa yana samun hannunsa sai da aka yi masa kacce-kacce da hannunsa ya shanye gaba daya da wannan shanye ya hannun aka kashe shi kuma tawagar da ta kashe shi waɗanda suka taho da sayyidina Ali ne amma ba aka taba zargin sayyidina Ali ba ba ruwan sayyidina Ali amma shi kansa ya ɗanɗana zafin abun wanda ƙarshe shi ma a dai sakamakon wannan rifitinan ne ya tafi can Sham can ma kuma suka ƙara aran gama da su Muawiyah ibn Abi Sufyan ba kisar tarihi muke ba tafsiri muke amma muna so mu fito da yadda fitina take ne to shi yasa da fitinar ta tashi da wanda ya janyo ta da wanda bai janyo ta ba ma duk sai da ta hada kowa da kowa shi yasa Allah ya ce wattaqu fitnatan ku guji fitina la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa al-imam ibn jarir at-tabari da ibn kasir ya kawo ta hanyar az-zubair ibn al-awwam Allah ya kare da a gare shi yake cewa inna qara'ana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakr wa usman radiyallahu anhum wattaqu fitnatan mun karanta wannan ayar a lokacin manzon Allah da lokacin abubakar da lokacin usman Allah ya kare da a gare su lam nakun nahsabu ko nahsibu anna ahluha sai wallahi ba mu san mu ma za mu shiga cikin ta ba hatta waqa'at minna haythu waqa'at sai da fitinar ta zo ta faru a inda ta faru sannan muka gane ashe mu ma mun shiga cikin ta ma'ana su kansu sun yi da na sanin cewa da sun ije hannunsu sun tsaya a tsaya a kalli abin amma hangar da sayyidina Ali ya dauko ta Ibnu Jarir at-Tabari a cikin tafsiri karkashin wannan ayar ya kawo hadisi ya kawo asar ta hanyar Zubair ibn al-Awwam din da irin wannan batun yake cewa wa nahnu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ma zananna anna khusisna biha khassa ashe mu aka saukawa da wannan ayar wata kosifitan saboda a lokacin Zubairu da ya ga bala'i yayi bala'i ya ga su daga baya manyan sun fahimci cewa akwai munafikan da suka hada fadan domin yadda sai na Ali yake da jarunta ku faji yadda ya abadar amma har aka gama jamal bai kashe mutum ko daya ba saboda ya san ƴan uwansa ne sabani ne ya fahimta wanda bai kai azara takobi ban munafikai suka zo shedan ya taya su aka rura wutar fitina Zubair ibn al-Awwam an kashe shi ne ma a daidai lokacin da yana guduwa ya ce to shi bai ga asanin ya zauna yana kallo ana kashe ƴan uwansa musulmai daga bangare biyu ba yana shirin barin yaki ya bar wajen ma ya je can ya samu wani waje sannan shi wanda ya kashe shi ya je har inda yake yayi hila ya shiga da bakani ya sare masa kai Talha ibn Ubaydillah shi ma yana shirin fita daga wajen aka jefo masa cibiya ta huda masa kafa har sai da ta huda dokin ya fadi ya mutu Allah ya kare da a gare su don haka wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa musamman fitina da za ta janyo a zubar da jini wa alamu anna allaha shadidul iqab ku sani Allah yana da tsananin ukuba in ya tashi kama ku in dai kuna cikin wa'anda bala'in ya shafa to ba ba zai muku da sauki ba zai kama ku ne da tsanani to anan za mu fahimci muhimmancin hana fitina da hana faruwarta kamar yadda azamu samu a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da yawa. Hadisi ya tabbata cikin musnad Imam Ahmad da sunan Tirmidhi Imam Tirmidhi ya rawaito shi ta hanyar Huzaifa ibn al-Yaman, Allah ya kare yadda a gare shi, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wallazi nafsi biyadihi, na rantse da ubangijin da raina yake hannunsa, la ta'murunna bil ma'ruf, tilas ku rinka umarni da kyakkyawan aiki, dole ma ku in ku ga mutane ku sa su yi abin alheri, wa la tanhawunna 'anil munkar, kuma tilas in kun ga ana yin munkari ku hana, in ku ba haka ba aula yushi kanna Allahu an yab'atha 'alaykum 'iqaban min 'indihi, ya kusata Allah ya turo muku da ukuba daga wajensa, summa la tad'unnahu fala yastajibu lakum, sannan ku ta roƙon Allah kuma Allah ba zai amsa muku ba. Da haka ƴan uwa, sai ayi kokari, iya bakin kokari wajen umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani ga barin aikata mummunan aiki. Anan zamu dakata insha Allah, sai Allah ya kai mu gobe da rai da lafiya, sai mu ƙara sa yanzu tafsirin ayat bai kare ba. Subhanakallahumma wa bihamdika.